sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumin tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hannu. A yau ranar Laraba 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a ce hukumar da ke tabbatar da ingancin kaya a Najeriya ta ce ana asarar kimanin naira tiliyan 15 sakamakon shigar da kaya marasa inganci. Sai kuma shirin ciwon yamaci da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar ma muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan muhimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su. Jami'in da yayi magana ne bisa amincewa ba za a bayyana ko shi wane ne ba domin yin magana kan muhimmin lamari irin wannan. Hukumar leƙen asirin ta Amurka CIA da ba kasafai take bayyana labarin tafiye-tafiyen shugabanta zuwa Qatar ba, ta ki cewa uffan game da tafiyar da mujallar Washington Post ta fara sanar da ita. Kafar yaɗa labaran Isra'ila da sauran kafofin labarai sun jiyo daga majiyar diplomasiya na cewa a yayin da ya isa Doha, William Burns ya sadu da shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da jami'an ƙasar Qatar da na ƙasar Masar. A jiya Talata, sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da ƙarin tallafin kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa tsakaninta da Rasha. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen NATO a Brussels ta kasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari na tallafin soji da kawayen kungiyar ta NATO suka ba Ukraine a mai da martanin da Ukraine din ke yi ga yakin Russia. Stoltenberg ya kara da cewa babban kalubalen a yanzu shine na bukatar dorewar irin wannan tallafi. Ya bayyana cewa tallafawa Ukraine abu ne da ya zama wajibi ga NATO. Ya ce samun nasarar Russia a Ukraine babban bala'i ne ga Ukraine din, kuma gagarumin hadari ga mambobin kasashen na NATO. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako karin Yahuda da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na karin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabzawa tsakanin Hamas din da Isra'ila, a yayin da a ɗaya gefen ake sa ran ita ma Isra'ilan za ta sako karin Falastina wanda take tsare da su. Wata karamar kungiyar bursunonin Falastina ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikinsu Yahudawa da 'yan kasar waje biyu, kamar yadda ake sa ran sakin Falastinawa 30 da ke tsare, mata 15 da matasa maza 15. A farkon yarjejeniyar tsagaita wutar na kwanaki 4, Hamas ta saki Yahudawa 50 da take tsare da su, da wasu 'yan kasashen waje su 19, mafi yawan su 'yan kasar Thailand da ke aiki a gonaki. Zuwa yanzu da Isra'ila ta sako Falastinawa 150 da ta rike a matsayin bursunoni kafin a ƙara tsawaita wa'adin dakatar da buɗe wuta da kwanaki 2. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, hukumar tabbatar da ingancin kaya ta Najeriya SON ta ce ƙasar na asarar kimanin naira tiriliyan 15 duk shekara sakamakon amfani da kaya marasa inganci. A kasarin kayan marasa inganci ana shigar da su ne da ƙasar China, kuma hakan yana kassara wasu ƙananan sana'o'i a ƙasar. Ilyas Kasim ya aika mana da wannan rahoton daga Jos.
Malam Ismail wani mai sana'ar gyaran wutar lantarki ne a Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya. Sai dai yanzu sana'ar tasa tana fuskantar barazana dalilin kayayyakin aiki marasa inganci.
Kayayyaki na wuta an samu socket suna nan da yawa. Wani zai zo ma za ka ganshi zai baka wuta, amma bare wutan bare bayan da za ka sa electric a jikin shi wutan ya fasa a jiki bare ba. bare taba yi ba riga ya lalace ne a ciki ya samu matsala a cikin shi zai nuna ma ga wuta nan strike a jikin shi wannan fusion amma ina ko kuma ya saurin konewa kaga resume wanda kaje ka samu abin nan zai ce wani ya cuce ni ya samu mara kyau ne shi ya nuna bacin ransa akan abu saboda ka samu abu bai yi ba yawa kuma dole ka nemo wani ka samu
Najeriya ƙasa ce mai amfani da wutar lantarki sosai kuma daga kasashen waje ake shigo da akasarin kayayyakin wutar lantarki kama daga wayoyi da kebura zuwa socket da ƙwayayen wuta da ake amfani da su a kasar babbar matsalar da ta dade tana ciwo ƴan Najeriya tuwa ƙwarya game da kan wutar lantarki ita ce ta shigowa da kayayyakin wutar lantarki marasa inganci kasuwannin Najeriya kuma akasarin waɗannan kayayyaki marasa inganci daga kasar China ake shigowa da su
kayayyakin China sun fi yawa sosai a kayayyakin wuta a yanzu matsalan na China bai da quality saboda in ka sa shi gashi nan zai nuna masu tambaya gashi ne yana yi amma ba shi kwana biyar ko uku kana makalamar socket shi kenan ya mutu in ya zo da tsaye kan kawo gobara ma a cikin gida
muna da mutane ƴan Najeriya wanda in ya tashi da kanan ya tafi China in ya je in ana yin wani abu na 1,100 zai ce to shi yana so amar na 500 to shi ne wannan order kenan to shi muke kira kayan order in aka zo da su za ga low quality ne sosai amma wanda su kuma kamfanonin sukan yi su kawo har zuwa inda muke sayan kayan kamar Lagos to za ka samu wannan kuma quality shi yana da yana dan tazara da wancan yana da kyau kenan
hukumar Standard Organization of Nigeria ko kuma SON wacce ke da hurumin hana kayayyaki marasa inganci shigowa kasar ta bayyana cewa Najeriya na hasarar kimanin naira triliyan 15 ga kayayyaki marasa inganci waɗanda aka fi shigowa da su daga China
kayayyaki marasa nagarta sun yawa a kasar mu ne saboda ƴan kasa ba mu da kishin kasa wasu ƴan kasuwanninmu suna hada kai da mutanen wasu ƙasashe domin su shigo da irin waɗannan kayayyaki jabu cikin ƙasarmu wanda hakan ba ƙaramin naƙasu yake jawowa ga tattalin arzikin ƙasa ba muna hada kai da ƙungiyoyin ƴan kasuwa musamman dilolin kayayyakin wutar lantarki domin ganin mun dakile shigowa da irin waɗannan kayayyaki
duk da waɗannan matakai da hukumar ta SON ta ce tana ɗauka kasuwannin Najeriya cike suke makil da kayayyakin wuta marasa inganci waɗanda ake shigowa da su daga China.
Wannan matsala ce ta ƙasashe masu tasowa. Muna da dokoki da ba a zartarwa, kuma muna da ƙa'idoji da muka ajiye su saboda wasu dalilai. Babban ƙalubalen da muke fuskanta shine akwai wata makarƙashiya tsakanin masana'antunmu na gida da ƙasashe masu tasowa irin su China na ganin an rage ingancin kaya. Da gangan ƴan kasuwanmu da masu masana'antunmu da masu ƙirƙiran kayayyaki suke hada kai da kamfanonin ƙasashe irin su China don a rage ingancin kayayyaki kuma dole mutane su siya, wanda hakan yana tauye ci gaban tattalin arziki kuma kwashe mana ayyukan yi.
It has affected almost every sector of the Nigerian economy.
Daga Jos Nigeria, Ilyasu Kasimu.
A gaida Ilyasu Kasimu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hauwa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'ai a kasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu, iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a kasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka yi lakabi da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da wasu 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. A makociyar kasar ta Habasha kuma akalla mutane 43 suka rasa ransu, cewar hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya. Ambaliyar ruwan na baya-bayan nan ya shafe gonaki da dama, ya kuma lakuma rayukan dabbobi da yawa, ya raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallansu. Ambaliyar ruwan ta biyo bayan fari mafi muni da ya faru a kasar a shekaru 40 da ya jefa mutanen kasar da dama cikin yunwa. A sanar da sunan wani yaro tsohon dan gudun hijira daga Somalia, Abdullahi Mire, a matsayin wanda ya lashe kyauta mafi daraja ta yan gudun hijira da hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ke barewa ta Nansen Refugee Award. Abdullahi Mary mai shekaru 36 a duniya ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aikin da ya gudanar na samar da tallafi na littattafai har guda 100,000 ga 'yan gudun hijira da ke ragaita a sansanin 'yan gudun hijira da ke Kenya. Da yake magana kafin ayyana kyautar, kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya karrama Mary da wata kalma mai cewa rayayyar shaida yadda kyawawan manufofi ke tsatsagowa daga cikin al'ummomi da suka warwatsu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga haka duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ci gaba da bibiyar al'amuran kungin rayuwar da al'umma suke fama da shi musamman ma a Najeriya, wanda tamkar wasu gani suke lamarin babu sauki. Yau shirin ciwon ƴa mace zai mai da hankali ne akan yadda al'umma za su iya bijiro da hanyoyin samun taimakekeniya tsakanin su a cikin al'umma. Kuma za mu tattauna da wasu mata da ke ayyukan taimako a cikin al'umma, waɗanda zan so su gabatar da kansu kamar yadda masu iya magana kan ce, waƙa bakin ni ita tafi daɗi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Sa'anatu Ala Kurawa.
Sai kuma
Asana Abubakar. Ni na rasu mai gidana ta hanyar rasuwa, sannan kuma Allah ya murce ni na rubuta littafi akan matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa, wanda na yi wa suna digaggiyar awayen matan da suka rasa mazajensu.
So Hajiya Sa'afa,
da na aiki a Ministry of Health da kuma aikin da awari da sauti ne da abin da shine abin da na sa azurci ne da Ubangiji.
Masha Allah, to faduwa yazo daidai da zama domin ganin yadda al'ummar Najeriya ke ta kokawa da irin matsin rayuwa da ake ciki, wanda Najeriya dai ana gani kamar tana da arziki, tana da masu arziki, tana da wadatar da bai kamata a ce tana cikin wannan yanayi ba. Kullumin kusan za a ce muna jira a bada taimakon jin kai daga wasu kasashe. Kuma na san kina irin wannan aiki na taimako a cikin al'umma. Wai shin me mutum yake bukata domin ya taimaka wa wani mabukaci cikin al'umma? Domin idan kika mu mata mu ne galibi muka fi
gaskiya
jin radadin wannan abu, idan ka kai ka kawo da mijin da yaran duk kan matan zai dawo.
Sai ta suke dawowa.
Haka.
Wato Malama Aisha, akwai na farko kin yi maganar Najeriya kanta. Babban matsala rashin shugabanci. Idan aka rasa shugabanni na gari, saboda in hannu ya zama cewa abu yana bai shiga hannu na gari ba. To saboda haka ba mu bayani. Yanzu duk inda kika je a duniya, duk inda za ku ba mu gudunmawar fisa arziki. Kuma sannan ga babu tsari, ba mu da foko, ba mu da hangen nesa. Ba mu kuma da irin abin da shugabannin da na baya suka yi, wanda su kullum suna da kyakkyawan tsari. Me zai je yau, me zai je gobe.
To amma Hajiya, ai kin ga mutane
a Najeriya, yadda za su gina al'umma. Wato gina al'umma shine arban shugabannin da. Amma yanzu sai dai rusa al'umma. Daga su su iyayensu.
To Hajiya Sa'a, zan katse ki, za mu dawo kan wannan bayani. Hajiya Hassana.
Bisa kan karamin ilimin da Allah ya bani da sanin da Allah ya yi min, lallai duk abin da ya tafi ya komo mata ne suke jin jiki bisa kan shi. Kalubale da dama mata ne sukan mulmulo a kai. Kamar misali maganan tsaro, rashin tsaro kasanmu Najeriya, da kuma maganan rashin aikin da 'ya'yanmu matasa Allah ya sa ba su samu ba, sannan kuma da maganan cire man da aka yi, man fetur da aka yi. Abu ukun nan da na kirga, duk in ya tafi ya komo yakan fado kan mace ne, mace mai 'ya'ya. Kamar misali akwai wata mata tana Kaduna, ita tana da yara da mijinta ma da rai, ita kadai take aiki, ita ce jikon gida. Mijinta bai aiki, yakan fita ne ya je yi kasuwanci, kuma kasuwancin ma ba mai kauri ba, zai fita ne dai ya buga-buga ya dawo. Ita kuma malama ce ta makaranta, albashinta bai da kauri. So ana nan Allah da ikon sa, mota sai ta kade dan matashi ne, dan kuma shi ma bai da aiki. Mota ya kade shi tunda ba su da kuɗi, ba kulawa, sai dai ta je chemist ta sayi magani ta bashi, garin tana sayin maganin tana bashi, kafa ya zo ma babu ma kuɗin maganin ma, so kafa sai ta rube. Dan daga baya da ta gan kafan yana ruwa, yaro bai iya tafiya, dole ta kai shi asibiti. Tana kai shi asibiti aka ce ai dole kafan nan sai an yanke ta, sai an yanke mishi kafa. So wata sai ta kira ni, ganin aka na saboda an ba su bill din su biya kuɗi kusan 1,800, wanda suke fada tashi aka ba da bill din 1,800, wannan razanan da ta yi fa ba zai kawo komai ba. Aje a baza a social media. To garin aka haka neme ni, mu muka ce to in Allah ya da zamu yi namu kokarin. To abun takeici, wannan kasan mu ara mai karfi ne, tallafin ya tashi nema, ba a ma tallafa mashi inda ya kan bai samu tallafin. Aka tallafin ne da muka sa Instagram page, muna ta sawa WhatsApp status daga mai 500 mai 1,000, kuma an ba su deadline a asibiti, in ba su zo ba ba inda za a yi musu aiki, dole sai sun ajiye kuɗi. Ke dai a hakan matanin ta razana, ni ce na yi ta pushing din su, na ce dalle a kai shi. Allah da ikon sa ban taba zata a rayuwar nan cewa kafan yaron nan zai haɗu ba, sai an yanke ta. Gashi yau yaron nan mun samu mun dan haɗa kuɗi da kyar, aka yi mashi aiki.
Hajiya Sa'a, kina bayani kafin na katse ki.
Abin da yasa nake miki musu al'umma, yanzu yaran da ake zuwa ana hana yan drug, suna hana shaye-shaye, kuma amma su suke ba su shaye-shaye. Ni kuma shugaba ya hana ka, kuma shi yake baka.
Ya aka yi haka kuwa?
Wanda yake baka shaye-shaye baka abu, je ya ce ka yi ta'addanci. To ya za a yi ya zama cewar kuma shi ne wani shugabance ka.
To amma Hajiya, idan muka dubi wannan al'amari, za ki ga muka zaɓi waɗannan mutane, saboda haka wasu suna gani ko da mun yi kukan ma kamar dai fargar daji ce.
Wannan gaskiya ne. Abin da yake faruwa tun asali akwai laifin iyaye da community kuma
al'umma.
Saboda iyaye kuma. Saboda ni, saboda mun ba abin karazibi ba mu da tsari. In abin da tsari duk mutumin da yazo uci, in ba aka ce a rufe matasa ba shikenan. In aka lalata matasa a rara rayuwa. Duk kasar da aka ce ba ta da matasa masu inganci. To sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaran na hajiya taimako iri-iri ne. Akwai taimako wanda yaran na kauna suke bukata. Ka jawo su a jiki, ka nuna musu hanyar sana'a, ka nuna musu karatu, ko ka ba su karatu, ko ka ba su sana'a. To hajiya sai zama cewar ka keɓance da su, ba za ka ba su ma sana'a ko ba sai dai ka ɗauki abin ta'addanci ka ba su. Ko ba za ka yarda su je su haɗu da iyalinka ko da 'yan uwanka ko da 'yan uwan matarka ba. Kuma su sun ɗauka wannan rayuwar ke daidai. Saboda me suka sa daga cikin hayyacinsu.
To Hajji Hassana, a ra'ayinki me ya haifar da wannan yanayi?
To man fetur da aka cire ya fado kan mata ne don mace ce take yaya za ci abinci a gida, yaya gida zai zama tsafta, yaya 'ya'yanta za su je makaranta, yaya tsaftan jiki da na muallinta zai zama, yaya za yi sutura, yaya za yi asibiti. Namiji ma namiji na da rai in ya fita, mace sai ta gama duk wa'aloli da tunanin nan kamin miji zai dawo. Miji ya zama wanda bai da ƙarfi, to shikenan ita ce za ta ɗauka duk abin da yake nan. Tunda maganan rashin tsaron nan ta zauna a ƙasarmu Najeriya, maganan zuwa gona ta mutu, ba a zuwa gona kuma ta mutu. Mace ce take shan wannan wa'alan, tunda su anyancin su kenan, a je a yi noma ta yi su sayar da kaɗan su samu na cefa ne, wasu kuma ma har kayan miyan ma duk suna shushukawa. Ba lalle sai sun nema na manja ko man gida ba, su garau-garau ya yi musu a sa yaji kawai a ci. To wayannan abu duk sun shafi mata. Gwamnati tana ƙoƙari amma ƙoƙarin ta fa bai yi ba.
Mai sauraro, a nan za mu da sa'aya a cikin shirin a yau, kuma yau shimfiɗa muka yi idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ta bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Hajiya Hassana Abubakar, ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya.
Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokaci da Awul Garba zai kama da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan mu na wannan mako ne da jaridan daga yanzu kasar Jamhuriyar Kamaru. An da ta yi mana bayani cewar yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru suna kokari sun yi kansu ga gwamnatin kasara domin cin buri na wanda da zaman lafiya da ake gadamarwa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan nan ta The Trust ta kasar Kamaru an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda na zaka a 'yan jam'iyyar SAF ta marigayi ni John Burundi suka yi kokari na zaben OC Joshua a matsayinsa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin 'yan jam'iyyar waɗanda ba sa buƙatan OC Joshua din ya mai gurbin ni John Burundi domin yadda ake ganin cewa yana da kwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zamto dan majalisar wakilai na ƙasa a jam'iyyar ta SAF. sai kuma jaridar Afri Media anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustapha Folbiya ya karbi bakuncin manyan jakadan kasashe guda biyu na kasar Rasha da kuma na kasar Faransa, kasancewar shugaban kasar yana bukatan ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakanin sa da manyan kasashen duniya. Za kuma muleka jaridar nan ta Lojo ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta yaba wa bangaren ilimin kasar jamhuriyar Kamaru wadda ministan ilimin na kasar yanzu haka yake kokarin cimma burinsa na tabbatar da waɗansu manyan jami'i a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai an buɗe jami'i sama da guda goma wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka ɓangaren ilimi a faɗin ƙasar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Punch ta ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ita kuma ta ƙarƙare mana cewar yanzu dai ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zamtowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasar. Amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace na ce a faɗin ƙasar domin ganin cewa abin bai zama gado ba waɗansu ɗan jam'iyyar ta DPC ko CPDM ta shugaba Paul Biya ba sa buƙatan Frank Biya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujeran shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyan DPC ko CPDM nan gaba kaɗan. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta ƙarfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan muhimman batutuwa da suka hada da batutuwan mutanen da ke tsare. A jiya Talata, sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da ƙarin tallafin kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa tsakaninta da Rasha. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen NATO a birnin Brussels ta kasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari na tallafin soji da kawayen kungiyar ta NATO suka ba Ukraine a maida martanin da Ukraine din ke yi ga yakin Russia. A yammacin jiya Talata ne dakaran Hamas suka sake sako ƙarin Yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na ƙarin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabzawa tsakanin Hamas ɗin da Isra'ila, a yayin da a ɗaya gefen ake sa ran Isra'ilan za ta sako ƙarin Falastinawa da take tsare da su. Wata ƙaramar ƙungiyar bursunonin Falastinu ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikinsu Yahudawa da 'yan ƙasar waje biyu, kamar yadda ake sa ran sakin Falastinawa 30 da ke tsare, mata 15 da maza matasa 15. Jami'ai a ƙasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka yi malakabi da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. An sanar da sunan wani yaro tsohon dan gudun hijira daga Somalia, Abdullahi Mere, a matsayin wanda ya lashe kyauta mafi daraja ta 'yan gudun hijira da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayarwa ta Nansen Refugee Award. Abdullahi Mere, mai shekaru 36 a duniya, ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aiki da ya gudanar na samar da littattafai har guda 100 ga 'yan gudun hijira da ke tangaririya a sansanonin 'yan gudun hijira da ke Kenya.
Masu sauraro, a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amaryin Hawwa Sharif ta na gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni tare da hada shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.